شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أن أوانا من غيث واتا الدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatun sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursali wannan majalisi shine na 96 a wannan yammaci na juma'a 2 ga watan Allah al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 27 ga watan 6 na shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun yi bayani cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan fitowarsa daga takunkumi da aka sa musu shi da ƴan kabilarsa Allah madaukakin sarki ya yi masa ni'ima kuma ta daya hannun ya jarrabe shi mun duba a majalisin da ya gabata irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na yanda ya ƙara fito da da'awarsa ta yadda aka samu wani sashe na nasara kristoci kenan waɗanda ma ba a garin makka suke zaune ba suna zaune ne a najiran suka yi tattaki suka zo gurinsa dan su tabbatar da cewar shin da gaske shi manzo ne kamar yadda yake da'awa domin sun karanta a littafin su na injila siffofin manzon da zai zo na ƙarshen zamani wanda zai zo bayan annabi Isa da suka zo suka ga wani sashe na siffofi sun bayyana ga manzon Allah da ke nuna cewar shi din manzo ne na Allah sa'annan kuma da suka masa tambaya ya karanta musu wani sashe na ayoyi daga suratul qasas atake suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu manzon Allah zai yi murna zai yi farin ciki da karbar musuluncin da waɗannan kristoci suka yi wanda adadin su bai gaza mutum 20 ba to manzon Allah ya yi farin ciki kwarai da gaske wannan na daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan fitowarsa daga shi'bu abi talib gunda aka sanya musu takunkumi tunda duk wanda yake da'awa yana murna yana farin ciki idan ana karbar da'awar tasa to haka su ma annabawan Allah suna jin dadi idan an karbi da'awarsu to wannan na daga cikin jerin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to ta daya hannun kuma Allah ya jarrabe shi dama kamar yadda muka yi bayani mumini baya tafiya a gaci daya ko yaushe ya zauna cikin walwala dole yau da gobe na cikin walwala da nishadi da murna da farin ciki jibi kuma za a jarrabe shi ya samu kansa cikin bacin rai ko bakin ciki. Haka rayuwar mumini take. Bahaushe ya ce ba kullum ake kwana a gado ba, dole wata rana za a samu akasi. To haka rayuwar mumini take gudana, wata rana yana murna, wata rana kuma yana bakin ciki, wata rana ya samu, wata rana ya rasa, wata rana yana zaune cikin koshin lafiya, wata rana zai haɗu da jinya, wata rana zai samu riba, wata rana zai samu asara. Haka rayuwar mumini take. To amma kuma daɗinta ta ko ina ta faɗi shayi, mumini a ko ina baya asara, ko da a ganin ido an ga yayi asara a zahiri, amma a hakikanin al'amari ba asara ba. A ce ya rasa wani sashe na dukiyarsa, ko wani nasa ya kamu da jinya, ko Allah ya ɗauke masa wani nasa, ko ya yi gobara, ko wani abu makamancin haka, duka wannan a zahiri za a ga asara ce. To amma a hakikanin al'amari akwai riba a ciki, domin duk abin da zai taɓa zuciyar mumini, Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa zunubansa, kuma zai ɗaukaki darajarsa. Wannan ƙa'ida ce ta Ubangiji, musamman in muminin ya yi haƙuri. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewar ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin hatta shaukati yushaquha illa kaffara Allahu biha min khataya. Bukhari ya fidda wannan hadisi, inda aka samo daga Abu Huraira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani abu da zai sami mumin na gajiya, yaji baya jin daɗin jikinsa saboda gajiya, yaji ba abun da ke masa daɗi saboda gajiya, Allah yake samu dama ya huta, ko wani raɗaɗi, ko ɓacin rai, ko baƙin ciki, kai hatta ƙaya da zai taka ta face an kankare masa zunubansa da wannan abun da ya same shi, wanda ya munana masa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa muka ce duk abin da ya samu mumini mai daɗi ne ko mara daɗi bai yi asara ba. Kaga in mai daɗi ne, dama haka mumini yake fata, duk ɗan adam yana fata ya samu mai daɗi. Idan kuma mara daɗi ne, an goge masa zunubansa, kaga goge masa zunubansa da aka yi bai asara ba. To shi yasa annabi ya ce al'amarin mumini abun ban ƙaye ne da burgewa, saboda rayuwarsa duka cike take da alkhairi. In asabahu sarra'u shakara, idan farin ciki ya same shi sai ya godiya wa Allah, fa kana khairan lah, sai wannan farin ciki ya zamanto alkhairi gare shi. Wa in asabahu barra'u sabara, in kuma cutuwa ta same shi sai ya yi haƙuri, fa kana khairan lah, sai wannan cutuwar ta zamanto alkhairi gare shi. To a nan gurin babin da ya gabaci wannan, mun ga Allah maɗaukacin sarki ya yi ni'ima wa manzonsa. To wannan babi kuma da za mu shiga, Allah ya jarrabe shi. Babi shi ne ya ce wafatu Khadijata radiyallahu anha, wannan shi ne ita ce jarrabawar. Rasuwar Khadija, Allah yarda da ita, ko shakka babu rasuwar mata babbar jarrabawa ce, kuma musamman mata irin Khadija na irin gudunmawa da ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fagage daban-daban, a fagen rayuwa, fagen da'awa. Duka ummuna Khadija, Allah maɗaukacin sarki yarda da ita, ta ba da gudunmawa na gani na faɗa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. يتي وبعد خروجه عليه الصلاة والسلام من الشعب بقليل وقبل الهجرة بثلاث سنين توفيت خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها بايم فتو ورسا صلى الله عليه وسلم دقى شعب Abi Talib gunda suka je suka zauna a yayin da aka sanya musu takunkumi na rashin hulɗa da alaka da mu'amala da tinikayya da auratayya da su bayan fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi kalil da kadan wa qabla al-hijrati bi thalath sinin kuma gabanin hijira da shekaru uku tuwfiyat khadijatu bint khuwailid zawjuhu radiyallahu anha sai khadija yar khuwailid matar annabi ta rasu bayan fitowar manzon Allah da kadan ɗan kwanaki ko watanni da ba su da yawa sai matar annabi sallallahu alaihi wasallama khadijatu bint khuwailid Allah madaukakin sarki yarda da ita sai ta rasu rasuwar khadija wasu malamai na tarihi suka ce ta rasu tana yar shekara 65 wasu kuma suka ce ta rasu tana yar shekara 53 a shekara ta 50 da fara yi wa annabi wahayi bayan shekara 13 da fara yi wa annabi wahayi bayan shekara 13 da fara yi wa annabi wahayi annabi yana dan shekara 50 wannan ya jini ne akan shekaru nawa ne Khadija ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya in za a tuna mun kalli wannan matsala lokacin da manzon Allah ya auri Khadija Allah yarda da ita shekaru nawa take da shi a duniya shi kuma shekaru nawa yake da su a duniya manzon Allah ya auri Khadija yana da shekara 25 ita kuma tana da shekara nawa sanda manzon Allah ya aure ta riwayar Ibn Ishaq in za a tuna mun yi bayani a baya ta bayyana cewar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija tana da shekaru 40 a duniya kenan zai zama Khadija ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam a shekaru 15 riwayar Ibn Sa'ad da ya fitar da ita cikin At-Tabaqatul Kubra ta bayyana cewar lokacin da manzon Allah ya auri Khadija tana da shekaru 28 a duniya kenan zai zama ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru 3 to a wancan lokaci da ya gabata mun yi kokarin duba wace riwaya ce tafi inganci in za a tuna da muka duba hanyar da ko waɗanda suka fitar da riwayoyin da shi Ibn Ishaq da kuma Ibn Sa'ad a nan ne muka yi ƙoƙarin tantance wace riwaya ce tafi inganci afwan al-Waqidi ta hanyarsa aka fitar da riwayar da take bayyana cewar Khadija tana da shekaru 40 lokacin da annabi ya aure ta hanyar Ibn Ishaq kuma riwaya ta bayyana cewar Khadija tana da shekaru 28 lokacin da annabi ya aure ta riwayar Waqidi Khadija ta ba wa annabi shekaru 15 riwayar Ibn Ishaq Khadija ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama shekaru 3 to waɗannan riwayoyi guda uku da aka kalle su ta fuskar riwaya sai aka ga riwayar Ibn Ishaq za ta fi kusa da inganci sama da riwayar Waqidi domin Waqidi shi kwata-kwata ma malaman hadisi ba su karɓan riwayarsa shi matruk ne an kyale shi ba a amfani da riwayarsa shi kuma Ibn Ishaq malaman hadisi suna amfani da riwayarsa idan ya yi amfani da lafazin haddathana amma ya yi amfani da lafazin an ba sa amfani su ma da riwayarsa to kaga shi Ibn Ishaq yana da dama-dama saboda akwai lokacin da ake amfani da riwayarsa amma Waqidi fa kwata-kwata malaman hadisi ba su amfani da riwayarsa kuma ta hanyarsa ce aka samo cewar Khadija ta ba wa annabi shekaru 15 tana da shekaru 40 sanda annabi ya aure ta to shi yasa ta bangaren riwayar ibnu ishaq za ta fi karfi sama da riwayar waqi riwayar ibnu ishaq da ta bayyana cewar khadija na da shekaru 28 san da manzon Allah ya aure ta anan gurin ana mana bayani cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan fitowansa da kadan daga shi'ibu abi talib gunda aka buga musu takunkumi sai Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar matarsa Khadija kana alaihi salatu wassalamu kathiran ma yadhkuruha wa yatarahamu alaiha lalle annabi ya jira dadin wannan rasuwa rasuwar nan ta matarsa Khadija rasuwar nan ta matar annabi Khadija ta taba zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun bayan rasuwar ta har annabi ya koma ga Allah bai gushe ba yana ambatanta lokaci bayan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatan wannan mata tasa saboda kauna da yake yi mata saboda soyayya da yake mata da tsananin kauna na Khadija da yayi tasiri a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai tabbatar maka da haka shine har a bayan rasuwarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk ranan da ya yanka akuya sai ya dauki wani bangare na akuyar sai ya ce ku kai ma wancan kawar Khadija ce ya sake daukan wani bangare na akuyar sai ya ce ku kai ma wancan aminiyar Khadija ce kusan sai ya kusa rabe naman wa kawaye da ɗan uwan Khadija saboda kauna da soyayya da yake yi mata to kaga ko shakka babu rasuwar nan tata za ta taba zuciyarsa ummuna Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce a cikin jerin matansa ba wacce yake kauna kamar ta tace tunda take a rayuwarta bata taba yi ma wata ƴa mace kishi kamar yadda ta yi kishi wa Khadija ba duk da cewar ita bata riski Khadija ba duk da cewar ba su zauna karkashin miji ɗaya da Khadija ba domin ita Khadija ta yi rayuwarta ita kadai a gurin manzon Allah har ta rasu annabi bai mata kishi ba to ummuna Aisha Allah ya yarda da ita take ba da labari cewar tunda take a rayuwarta bata taba yi wa wata ƴa mace kishi kamar yadda ta yi wa ummuna Khadija Allah ya dade ita ba duk da cewa bata riske ta ba tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya yanka akuya sai ya aika wani sashe na akuyar zuwa ga kawayen Khadija tace yayi wannan ba so ɗaya ba ba so biyu ba kuma duk sanda ya abun sai ya taba zuciyata mun san mata suna da kishi duk sanda annabi ya yanka akuya ya aika wa kawayen Khadija Aisha sai ta ce sai take cewa abun sai ya taba zuciyata tace wata rana sai ya yanka akuya sai ya daddatsa akuyar ya dauki wannan ya ce ku kai ma wancan kawar Khadija ce wannan kuma ku kai ma wancan aminiyar Khadija ce wannan ku kai ma wancan sun yi mutunci da Khadija Aisha ta zauna ta yi shiru tana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace abun sai ya fusa ta ni inji Aisha kishi ya motsa sai na ce wa manzon Allah Khadija kuma mun gane kamar martani ne take wa manzon Allah ma'ana Khadija kan ina ce ta riga ta shude yanzu ba ga mata nan Allah ya musanya ma da Khadija ba me zai sa ba zaka mance da ita ba tun daga mata kana tare da su annabi martanin da ya mayar wa ummuna Aisha sai ce mata inni ruziqtu hubbaha Aisha ni wallahi an azurta ni da soyayyarta shi yasa duk abin da kika ga nake yin nan nake ma'ana ku mun uzuri in kun ga ina sadar da zumunci wa kawayen Khadija ina tuno Khadija saboda yanda Allah madaukakin sarki ya azurta ni da soyayyarta wannan hadisi Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa to kaga wannan rasuwa na Khadija tabbas zai taba zuciyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi yasa anan wannan mawallafi na wannan littafi na nurul yaqin yace wa kana alaihi salatu wassalamu kaseeran ma yadhkuruha sautari da dama manzon Allah yana ambatanta yana jinjina gare ta yana yabo gare ta kai ba shi ba ma idan yaji an yabe ta sai yaji wani murna da ni'ima da farin ciki cikin zuciyarsa in yaji wani ya ambaci Khadija da kyakkyawan ambato to hakan ya faru tsakaninsa da ummuna Aisha wata rana haka yayi ta maimaituwa tsakaninsu shi da ummuna Aisha domin tunda Aisha ta ga tana da matsayi gurin annabi duk wata wata ita ma za ta samu matsayin abun zai na taba Aisha za ta zamanto kamar tsaranta kenan abokiyar karawarta tace annabi sallallahu alaihi wasallama in kuka zauna da shi sai ta ambatan Khadija yana yabonta yana jinjina mata tace wannan dabi'a ce ta manzon Allah inji ummuna Aisha Allah ya dade tace wata rana da ya zauna bisa al'ada kamar yadda ya saba sai ya ambaci Khadija yayin yabo gare ta ya kyautata yabo gare ta tace sai zu sai kishi ya ɗebe ni inji Aisha Allah ya dade ta sai take ce masa me yasa kake yawaita ambatan matar da ta shude a zamanin da ya shude wacce take da jajayen dasori an gane ko me take nufi na'am ba ta da hakora hakoranta sun zube ma'ana tsohuwa ga nan yarinya Allah ya musanya maka da ita annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah bai musanya mun da wacce ta fita alheri tace ga wacce ta fita alheri yarinya Allah ya musanya maka da ita tana nufin ita annabi sai ya ce ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha annabi ya ce a'a Allah bai musanya mun da wacce ta fita alheri ba yace kad amanat bi in kafara biyan nasu ita ce fa ta yi imani da ni a yayin da mutane suka kafirce mu yana annabi yana tuno alhayranta alkayranta da ta yi annabi annabi baya mance annabi haka yake dabi'arsa in dai ka masa alheri baya taba mancewa sallallahu alaihi wasallam annabi dan halal baya mance alheri baya butulci a masa alheri ya mance baya haka in dai ka masa alheri ko so ɗaya ne to zai rike wannan alherin zai kiyaye shi yana kimanta wannan alherin a zuciyarsa kuma haka ake so musulmi ya zama ana so musulmi ya zama dan halal mai kiyaye alheri duk wanda ya maka alheri ka kiyaye wannan alherin duk sanda ka samu dama ka rama masa in baka samu dama ba kuma kai ta masa addu'a kana ambatonsa da alkhairi to abin da ya faru kenan tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matarsa Khadija anan sai yake ambato jerin alkhairai da ya samu daga Khadija wannan yasa yake ga Allah bai canja masa wata matar da tafi Khadija alkhairi ba a gurinsa yace ita ce fa ta yi imani da ni yayin da mutane suka kafirce mu lokacin da yazo yana da'awa Khadija ta rungume shi ta rungumi da awarsa 100 bisa 100 hannu bibbiyu da ita da 'ya'yanta gaba ɗaya wanda suka haifa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda za mu zo mu ga bayanin nan gaba yace wa saddaqatni id kadzabani an-nas kuma ita ce ta gaskata ni yayin da mutane suka karyata ni nazo ina cewa ni manzon Allah ne mutane suka ce ƙarya kake yi Khadija ta ce da gaske kake yi kaga wannan alkhairi ne na Khadija da annabi bai mance shi ba yace wa wasatni bi maliha id haramani an-nas kuma ta yalwata mun da dukiyarta yayin da mutane suka hana ni dukiyoyinsu kowa ya kankame dukiyarsa ita kuma ta sake mun dukiyarta na abin da nake so cikin dukiyarta a ƙarshe ce وَرَزَقَنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَّمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ الله يا أزر تامن آيان تآيان ديا هنامن آيان سورا ماتا عند النبي أو رماتا قوم شاتا أما تقوم شاتا إن كديجة الله يا أزر تاشد آيان تا سورا ماتا قوم باوة تتاهيو إتتأيان دتاهيو باما تصبتي سادكتي ماريا Mariya al-Kibtiyya bata cikin jerin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ita sadaka ce ma'ana ku yangarsa ce to ita ce ta haifi da dai Ibrahim amma cikin matan da Annabi ya aura Khadija ce kawai Allah ya azurta ta da haihuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wadannan duka alkhairai ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye ma wannan mata ta sa Khadija dan uwa haka ake so mazaje su zama a yau matan nan da Allah ya bamu koda muna ganin sharrin su ta nan ta can to amma wallahi suna da alkhairai da yawa mace da ma tana da rauni na farko kenan na biyu tana da tauyayyen hankali dole ne wasu lokacin za ta na maka abubuwan da kai ka ji ma gara maka hakura da aure a duniya gaba daya to amma in ka duba wasu bangarori alkhairanta ka jinjina mata in ka duba alkhairanta ta wasu fiskoki ka kimanta ka jinjina ka yaba shine abin da annabi yayi an wadannan alkhairai na Khadija annabi bai mance su ba kuma har ya mutu bai mance ba wannan dan halalke to haka ake so kowane miji ya zama ga matarsa idan matarka ta maka kuskure 1 2 3 to tuno alkhairanta guda 4 5 yana da wahala a rasa alkhairan tana da alkhairai za ta dafa maka abinci ka ci za ta share maka gida za ta wanke maka sutura za ta ba ƴaƴanka abinci za ta haifa maka ƴaƴa ta kula maka da ƴaƴa ta renan maka ƴaƴa wanda inda ba ita dole ka nemi wata hanya ka nemi mai kula ma da ƴaƴa mai renan ƴaƴa nan kuma aiki ne yana da wahala ka samu wacce za ta renan maka ƴaƴa ta kula maka da ƴaƴa kamar mahaifiyarsu to ko iya wannan aka tsaya mace tana da nagarta da bai kamata a ce an rufe ido a kai ba shi yasa annabi yake jinjinawa yake kimantawa a wannan gaba wasu matan zaka ga suna taimakawa mazajen su musamman in mazajen suka zamanto masu karamin karfi to amma a haka sai kaga yazo yana zagin kubanta yana zagin kubatta alkhairan da take masa sai shafa wa fuskar sa toka ya taka ta tanan ya taka ta tatar yaga kawai ma ai hakkinta ne dolen ta tayi to wannan ba dabi'a bace da halayya ta mutumin kirki wacce annabi ya siffanta da ita to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sautari da dama yakan ambaci Khadija ambato na alkhairi yakan yabi Khadija saboda irin alkhairan da Khadija tayi a lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi yasa ma malamai suke ga annabi yana daga cikin abin da yayi wa Khadija tukuici da shi ko mukafa'a da shi na alkhairan da tayi wa annabi ta ba wa annabi gida ya zauna dukiyar annabi dukiyarta ta zama tamkar ta annabi zai abin da yake so cikin dukiya daga dukiyar ta yake samun abincinsa da suturarsa da bukatunsa na yau da kullum da shi da ƴaƴansa gaba ɗaya ba gori kuma zuciya sake sannan zuciya ɗaya to wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi tunanin ya sake auro wata mata wa Khadija ba ya hada ta da Khadija ba Aisha da kanta take ba da labari tace lam yatazawwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadija hatta matat annabi bai auro wata mata akan Khadija ba har ta rasu Ibn Hajar, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, da ya zo kan wannan batu na ummuna Aisha, Allah ya dade ita, ya yi ta'aliki wanda yake da muhimmanci, ya ce wannan na nuna maka girman matsayi da Khadija take da shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa bai mata kishiya ba. Domin mace duk abin da zaka mata za ta iya shanyewa amma banda kishiya, za ta iya shanyewa, za ta iya ɗauka, amma inda za a samu akasi a yi ta kai ruwa rana ka ce za ka daɗo aure. Inda ana zaune komi ka mata za ta ɗauke, za ta shanye, amma banda ƙaro mata abokiyar zama. To a nan ne fa ido zai rena fata, za a yi ta ɗauki ba daɗi, sama da ƙasa sai su haɗe a kan haka, kuma haka mata suke. Kar ka ware ka ce banda wance duk haka suke, haka ɗabi'arsu take. Idan matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun siffanta da siffa ta kishi har ta musu tasiri, wace mace ce ta isa ta bugi kirji ta ce ita kishi baya gabanta, babu a duniya, babu, sai dai kawai in za ta iya danna zuciyarta ta yi haƙuri, ta yi tararrashin zuciyarta, amma babu. Ibn Hajar ya ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ƙaro aure ba sanda yake zaune da Khadija na nuna maka girman matsayin Khadija a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama. Domin idan ka kula da shekarun da annabi ya kwashe tare da Khadija ita kadai, ya ninka shekarun da ya kwashe da ya zauna da mata guda kaza da kaza da kaza. Annabi ya zauna da mata ko mace, ya zauna da mace tsawon shekaru 38. Annabi ya zauna da mace tsawon shekaru 38. A cikin 38 din nan 25 ya yi su da Khadija. Wasu malaman tarihin ma suka ce ya fi da 5, 28. Amma da 5 din shi ne mafi rinjaye. Domin annabi ya auri Khadija yana ɗan shekara 25, Khadija ta rasu annabi yana ɗan shekara 50, kake ne ya zauna da Khadija shekara nawa? 25. Yanzu a cikin 38 in ka cira 25 saura nawa? To 13 kuma shi ne ya zauna da sauran matan, suka yi tarayya tsakaninsu a kansa shi kaɗai. Kenan Khadija ta samu ninkin abin da ya zauna da sauran mata, taninka a shekarun da annabi ya zauna da mace, ta ɗauki tuko batiri na shekarun ita kaɗanta. Ina fata mun gane bayani. Ta ɗauki in ka kasa shekarun da annabi ya zauna da mace gida uku, to Khadija ta ɗauki gida biyu cikin uku, a yayin da sauran mata suka taƙaita da gida ɗaya, ɗaya bisa uku sauran mata suka zauna da annabi, ita kuma take ɓanta da annabi biyu bisa uku. Wannan duk bayani ne Ibn Hajar yake fito maka da shi don ka fahimci matsayin Khadija gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan yana daga cikin tukuici ko mukafa'a da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi wa ummuna Khadija, Allah ya dade ita. To kuma har ya koma ga Allah bai daina ambatanta da alkhairi ba. To Allah ma da kansa ya jinjina mata, ya jinjina wa Khadija bisa ga taimako da ta yi wa annabinsa, bisa ga agaji da ta yi wa annabinsa, bisa ga halacci da ta yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi da mun taɓa karanta shi a majalisin nan wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Hadisin an samo daga Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki yadda da shi. Yake ba da labari cewar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune cikin gidan Khadija a garin Makka, sai ga mala'ika Jibrilu ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ce masa ya Rasulallah, hadihi Khadija kad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharabun. Annabi yana zaune cikin gidan Khadija sai ga mala'ika Jibrilu ya zo masa yace ga Khadija nan tana tahowa gare ka ya manzon Allah. Yake gayawa manzon Allah tare da ita akwai kwano na dauke da romo ko kuma abinci ko kuma abin sha na bankai ta shirya maka za ta kawo maka. Fa idza hiya atatka in har ta iso gare ka, inji mala'ika Jibrilu yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faqra alaiha salam min rabbiha azza wa jalla. In ta iso ka mata sallama daga gurin Allah, Allah ne taso mala'ika Jibrilu ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa ga Khadija can ta shirya abinci na alfahari, abinci na gani na fada sosai za ta kawo masa. To in har ta karaso ya mata sallama daga gurin Allah, Allah yana mata sallama. Kenan Allah ma ya jinjina nagartar Khadija wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ka mata sallama daga gurin Allah wa minni da kuma gurina, ni ma ina mata sallama, ni ma Jibrilu ina mata sallama. Allah madaukakin sarki da kansa yana mata sallama, ni ma Jibrilu ina mata sallama. Wa bashirha bi baitin fil janna, sannan ka mata bushara da gida a cikin gidan aljanna. Kenan yanda ta ba wa manzon Allah gida ya zauna, Allah ya rama mata, Allah ma ya bata gida a aljanna ta zauna. An saka mata kwatankwacin aikin da ta yi, dama aljaza'u min jinsil amal, sakamako ana yi ne daga jinsin aikin da bawaye. In kai aiki iri kaza an tashi sai a saka ma ta jinsin wannan aiki kaza da kai. To yadda ta ba manzon Allah gida kyauta ya zauna kamar gidansa, kuma yana bugan kirji ma ya ce gidansa ne, to ita ma Allah ya mata tukunci da gida a aljanna, gidan da babu hauragiya cikinsa, babu hayaniya cikinsa, babu gajiya a cikinsa. Sai Jibrilu ya tafi abinsa, ya isar da saƙo. Ba a daɗe ba ko sai ga Khadija ta iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana ɗauke da kwano ta shirya abinci, abinci sosai wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Tana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai isar mata da saƙon Allah, yace Allah yana miki sallama, mala'ika Jibrilu ma yana miki sallama, kuma ya ce a miki bushara da gida a cikin gidan aljanna na zinari wanda babu hauragiya da hayaniya da gajiya a cikinsa. Khadija sai ta ce inna Allaha huwa salam, ai Allah din shi ne assalamu, amincin duka daga gurinsa yake zuwa. Yata ce wa ala Jibril assalam, shi ma Jibrilu ina mayar masa da sallama, Allah ba za a masa sallama ba saboda shi ne amincin gaba ɗaya. Ta ce shi ma Jibrilu ina masa sallama. Ji ummuna Khadija Allah ya dade ita, wannan zai nuna mana kima da matsayin Khadija a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa mata, idan mun kula da waɗannan nassoshi da muka karanta, za mu fahimci cewar duk macen da ta zamanto sanyin ido ga mijinta, ta zamanto farin cikin mijinta, mai daɗaɗa wa mijinta, mai faranta wa mijinta, to za ta haɗu da yardar Ubangiji, kuma tukuicin da Ubangiji zai mata shi ne aljanna, kamar yadda ya yi wa Khadija. Yana abun bai takaita da Khadija ba. Me yasa Khadija ta samu wannan kima da wannan matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala? Saboda yadda take faɗi tashin daɗaɗa wa mijinta, yadda take kai kawo wajen ganin ta shigar da farin ciki cikin zuciyar mijinta, yadda take tallafa wa mijinta, yadda take agaza wa mijinta, duk wani abu da zai ci masa tuwo a ƙwarya tana fito na fito da shi, tana tunkarar duk wani ƙalubale da zai fuskance shi. Wannan yasa ta samu kima ta samu girma, ta samu ɗaukaka da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To haka abun yake har kiyama ta tsaya. In har mace za ta zamanto irin ɗabi'unta irin na Khadija, mai ƙoƙarin taimaka wa mijinta, mai ƙoƙarin agaza wa mijinta, mai ƙoƙarin shigar da farin ciki cikin zuciyar mijinta, duk wani abu da zai daɗaɗa wa mijinta tana kaikawa wajen aikata shi, to wannan ko shakka babu za ta samu matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma babban tukunci da Ubangiji zai mata shi ne aljanna. Annabi da kansa ya bayyana mana haka cikin hadisi, ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha ila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati thamaniyati shi'itu. Idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar, ta azumci watanta na Ramadana, ta yi da'a da biyayya wa mijinta kai tsaye, za a ce mata shiga aljanna. Kuma in kin tashi shiga, ki shiga da ta duk kofar da kika ga dama, kofofin aljanna guda takwas. To mace idan ta yi waɗannan abubuwa, ta sauke haƙƙin Allah, ta sauke haƙƙin mijinta yadda ya kamata, tukuici da sakamako da Ubangiji zai mata, za a ce kofofin nan guda takwas duk wacce kika ga dama ki shiga aljanna ta ita, an baki dama ki shiga. Kenan tana da lasin, tana da lasisin shiga aljanna, matakar ta siffanta da siffa irin wannan. In ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Ɗan uwa, tabbas rasuwar Khadija kamar yadda muka yi ishara a baya, dole zai taɓa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda irin nagartatta ga annabi, da gudunmawarta ga annabi, da agazawarta ga annabi, da ƙoƙarin ganin ta zauna lafiya da mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko da wani abu ne ya ɗaga annabi hankali, Khadija bata kwantawa ta yi bacci sai ta ga annabi hankalinsa ya kwanta. Duk kuma hanyar da za ta bi ta ga ta kwantawa annabi da hankalinsa, tana ƙoƙarin bin wannan hanyar. Sawa'un ta ɓangaren furuci ne na fatar baka na lafuzza da za ta yi ta kwantar masa da hankali, tana ƙoƙarin haka ɗin. Ko kuma aikata wasu ayyuka da za su kwantar masa da hankali a yayin da ta ga hankalinsa ya tashi, to za ta yi iya bakin ƙoƙarinta har sai ta ga hankalin annabi ya kwanta. Haka ake so mata su zama ga mazajensu. Idan kika ga hankalin mijinki ya tashi, ba za ki samu nitsuwa ba sai ya samu kwanciyar hankali. Bacci wannan ba za ki iya ba in hankalinsa bai kwanta. Duk wata hanya da za ki iya bi, ki yi ƙoƙarin bi don ki ga kin kwantar wa mijinki hankali. Wannan siffa ce daga cikin siffofin mata na ƙwarai wadda Khadija ta siffanta da ita. Akwai misali a wannan gabar wanda mun sha nana tashi a wannan majalisi namu, da zai fito maka da ƙoƙari da Khadija take wajen kwantar wa manzon Allah da hankalinsa in ta ga hankalinsa ya tashi, ko da ba ita ta ɓata masa rai ba, ko da ba ita ta ɗaga masa hankali ba. To ina ya ga a ce ke kika ɗaga wa mijin naki hankali, ke kika ɓata masa rai? Nan ka ai sai inda ƙarfinki ya ƙare wajen ganin kin kwantar masa da hankali, kin ba shi baki, kin nemi afuwarsa, kin nemi yafiyarsa, don ki dace da yardar Ubangiji. Mata, ku ɗauki abin da kuke na daɗaɗa wa mijinku a matsayin ibada tsakaninku da Ubangiji. Kar ki ɗauka cewa wa shi kike yi wa, ki ɗauka wa Ubangiji kike yi wa. To a nan ne za ki ƙara ƙaimi wajen kyautata masa, wajen shigar masa da farin ciki da annashuwa, da kuma kwantar masa da hankalinsa in hankalinsa ya tashi. Ki ji cewa ibada kike, neman yardan Ubangiji kike. Kina nema ki dace da matsayi a gurin Ubangiji, yasa kike waɗannan faɗi tashin tsakaninki da mai gida. Annabi sallallahu alaihi wa sallama mun san yana zuwa kogon Hira, gabanin a fara masa wahayi yana zuwa kogon Hira ya yi ibada na 'yan kwanaki wanda suke ƙididdigaggu. Idan guzurinsa da ya riƙa ya ƙare, sai ya dawo gurin matarsa Khadija, sai ta ƙara haɗa masa wani guzurin na abin da zai ci, sai ya sake komawa da shi kogon Hira.
yaje ya zauna ya ci gaba da ibada idan ya kare sai ya sake dawowa gurin matarsa Khadija ba ta korafin cewa shi ba shi da lokaci na kullun ibada kullun ya fita sai ai kwana kaza bata wannan korafin yana dawowa za ta shirya masa wani abin da zai sake rika ya koma ya je ya ci gaba da ibadarsa ita dai fatanta duk wani abu da zai dadada mata ta dadada wa annabi ta yi shi duk wani abu da zai shigar wa annabi farin ciki tana fatan sa kenan damuwar ta annabi wannan mace ta kware kenan mace ta gari haka ake so mata su misaltu da ita mata ku karanta tarihin Khadija ku dauki izina ku dauki darasi karkashin tarihin ta wajen inganta zamantakewar ku da mazajen ku wallahi za ku dace da aljanna ubangiji kuma rayuwa za ku yi mai dadi a duniya domin duk macen da ta rayu mijinta yana mai yarda da ita za ta yi daddadar rayuwa Allah zai mata budi ta inda batta zato batta tsammani Allah zai sanya albarka cikin rayuwarta Allah zai tallafa mata zai sanya mata mafita duk abin da ke ci mata tuwo a ƙwarya Allah madaukakin zarki zai kawo mata mafita matukar ta yi daddadar rayuwa kyakkyawa tsakaninta da mijinta Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya saba zuwa yana zuwa kogon Hira yayin ibada ya dawo watsan wata rana sai mala'ika Jibrilu ya zo gare shi yace masa ikra yi karatu Annabi bai iya karatu ba saboda ya fito daga cikin al'umma wacce take bata iya rubutu ba bata iya karatu ba al'ummar mutan Makka huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله شيني وندا يا أمس يا أيكا تكن أمي يسوع نين أمي متى مكة لا ربا مكة أمي بس هي ربوتوبا بس هي كراتوبا بس هي لسافيبا غوما أتارا دا غوما بس هي تمكة أشيرمبا goma a ɗebe biyar ba za su iya ce maka biyar ba ba su iya ba haka annabi ya ce inna ummatun ummiya mu al'umma ce wacce take ummiya ummiya ma'ana wacce bata iya rubutu ba bata iya karatu ba bata iya lissafi ba ya ce la naktubu wa la nahsibu ba na ma ma rubutu kuma ba ma lissafi ba su iya lissafi ba haka su Allah ya yi su ya ce ash-shahru hakaza wahakaza wahaka kidayan kwanaki na wata haka ne sai nuna yatsun sa guda goma haka ne sake nuna yatsun sa guda goma an samu nawa 20 haka ne sai nuna yatsu 9 ya noke babbar yatsa ta hanin hagu sai zamanto kwana 29 kenan kidayar kwanakin wata 29 saboda ba su iya lissafi ba bari a musu gwari gwari a nuna yatsu sau uku yatsun nan guda goma a nuna su sau uku karon farko a nuna su duka goma karo na biyu aka nuna su duka goma karo na uku kuma sai aka nuna guda 9 dama aka nuna biyar hagu aka nuna hudu kaga duk rashin fahimtar mutum da rashin ilimin sa dai zai gane kidaya a haka misali zai iya gane shi a haka to annabi ummi ne ya fito daga cikin al'umma ummiyai hikima ce kuma ta ubangiji ta sanya Ubangiji ya sa mutan Makka suka zama ummiyai wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba hikima ce ta Ubangiji me ce ce hikimar hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya al'ummar Makka suka zama ummiyai kuma annabi ya fito daga cikin su dan a toshewa makiya musulunci kofar da za su iya sukar da'awar annabi annabi nan tunda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba abinda zai zo da shi wanda ya iya rubutu da karatu ya kasa zuwa da shi wannan zai nuna maka cewar daga gurin Allah yake zuwa da shi tunda ba wani guri da zai je karanta abin nan ya zo ya kawo muku tunda bai iya karatu ba ba wani guri da zai je ya kofo wannan abin ya rubuto ya kawo muku bai iya rubutu ba kuma ya zo da abin da waɗanda suka iya rubutu da karatu sun gagara zuwa da shi wannan na nuna kenan ba a wani guri ya dauko ba kuma ba kirkira yayi ba dole ubangiji ne ya saukar masa to wannan babbar hikima ce cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya sanya annabi ya fito daga cikin al'ummar da take ummiya wacce bata iya rubutu ba kuma bata iya karatu ba. To malaika Jibrilu ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya karatu, annabi ya nuna masa cewar shi ba mai karatu bane, bai iya karatu ba. Wannan yasa malaika Jibrilu ya matsa annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya wahala ya jikkata ya sake shi. Ya sake ce masa yi karatu, annabi ya ce bai iya karatu ba, shi ba mai karatu bane. Ya matse annabi sallallahu alaihi wasallama karo na biyu, annabi ya wahala ya jikkata sai ya sake shi. Ya sake ce masa yi karatu karo na uku, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ba mai karatu bane, ban iya ba. Ya matse annabi har sau uku, sa'annan aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyin farkon suratul Alaq, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ina ayoyi guda biyar sai aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su. Annabi ya firgita kwarai da gaske, hankalinsa ya tashi na wannan al'amari da ya faru, shine ya dawo gida cikin firgici da tashin hankali gurin matarsa Khadija. Me yasa? Saboda ya san in ya je gurin matarsa zai samu nutsuwa. Kai kuma a yau in hankalinka ya tashi, tunani kake in ka je za a ƙara ingiza ka ne, ƙara pumping ɗinka za a yi. In ka je gida sai ka fara tunani, yanzu ina zan je, gidan wa zan je ne, wani guri zan je ne, wani ya kwammace ma ya je shagonsa ya shiga ya rufe ya zauna shi kadai ya dan samu relief kadan, wani kuma yan office ne ya ja kofarsa ya rufe baya tunanin ya je gida, sai dai a ƙara masa wuta. To amma annabi da hankalinsa ya tashi gida yake nufa, saboda zai je ya samu nutsuwa a gida, zai samu kwanciyar hankali a gida. Kuma na daga cikin hikimar da ta sanya aka shar'anta auratayya tsakanin namiji da mace, dan namiji yana samun nutsuwa ga matarsa. Litaskunu ilaiha ja'ala lakum min anfusikum azwajan, inji Allah, litaskunu ilaiha, Allah ya sanya muku matanku daga jikukkunanku dan ku samu nutsuwa ga matan. In mutum ya samu firgici da tashin hankali sai koma gurin matarsa ya samu nutsuwa. To annabi sai dawo gida gurin matarsa, yana zuwa sai ya ce mata zammiluni zammiluni, ku lullube ni ku lullube ni. Khadija take ta lullube shi, ta fahimci yana cikin tashin hankali. To sai ta yi wasu lafuzza da suka kwantar masa da hankalinsa wani sashi na kwanciyar hankali, ko da hankalin bai kwanta gaba ɗaya ba, an samu wata gaba ta kwantar da hankali da Khadija ta yi. Ta ce masa kalla, ta ce a'a, Allah ba zai taɓa taɓar da kai, wallahi la yukhzika Allahu abadan, har rantsuwa ta yi. Ta ce na rantse da Allah ka kwantar da hankalinka, Allah ba zai taɓa taɓar da kai ba, Allah ba zai taɓa wulakantar da kai ba, saboda kai mutumin kirki. Waɗannan lafuzan da ta masa kenan, ta kwantar masa da hankali. Ta ce fa innaka latasilu rahima, kai mutum ne mai sadar da zumunta. Wato kurin zaifa, kai mutum ne mai saukar bako, kai wa bako goma ta arziki. Wato ksibul ma'aduma, wanda ba shi da shi kana nemowa ka ba shi. Wato inu ala nawaibil haq, kana taimakawa a gurare na ɗaukaka gaskiya da ɗaga gaskiya. Annabi sai dan samu nutsuwa cikin zuciyarsa, kenan wannan abun da ka gani kar ya ɗaga maka hankali, kar ya firgita ka, ba zai iya cutar da kai ba. Saboda me? Saboda Allah yana tare da kai. Me yasa Allah ya kasance tare da kai? Saboda kana siffantuwa da kyawawan ɗabi'u. Duk kuma mai siffantuwa da kyawawan ɗabi'u Allah yana tare da shi, Allah ba zai bar shi ya tozarta ba. Shi ne sai ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka tafi gurin ɗan uwanta Waraqatu ibn Nawfal. Ta ce wa Waraqa ɗan Nawfal, saurari abin da annabi zai gaya maka na abin da ya gani na firgici a kogon jiya. annabi ya kwashi abun da ya gani cikin kogon ya radu ya juyewa waraka dan Naufal waraka da yaji sai ya ce hadan namusul ladhi unzila ala Musa ai kuwa wannan halittar da ta zo maka a kogon hira irin ta ne aka saukar wa annabi Musa sai yake albishir wa annabi cewa wannan na nuna kai manzo ne anan sai annabi ya ji murna ya ji farin ciki ya ji walwala cikin zuciyarsa to shine waraka ya ci gaba da bayanai da za su ƙara kwantar wa annabi da hankalinsa yace kai dinnan za a aiko ka nan gaba kuma mutane za su yi fito na fito da kai har su fidda kai daga garinka annabi yana son garin Makka yace yanzu za su fidda ni yace kwarai kuwa ko shakka babu za su fidda da a ce lokacin da za a aiko ka ina raye cutar da kai da za a yi sai na maka taimako na gani na fada ya ga annabi to annabi sai ya samu nutsuwa ba dade ba sai waraka ya rasu anan gurin abin da zamu dauka yan uwa zamu fahimci Khadija ta yi abubuwa guda uku na kwantarwa annabi da hankalinsa abu na farko kamar yadda ya bukata ta lullube shi ta lullube shi din abu na biyu ta masa lafuzza tausasa wanda suke cike da bushara da kwantar da hankali wanda annabi ya dan samu nutsuwa wanda dai gurgudu sannan abu na uku ta dauke shi gurin waraka dan Naufal saboda mutum ne wanda yake malami a cikin nasara domin ya karanta littafin injila masani ne to shi kuma da yaji bayanan annabi sai fahimci cewa tabbas wannan annabi ne manzo ne na Allah to bayanan da yawa annabi sai annabi ya samu nutsuwa wannan kuma duka tasiri ne nawa na Khadija Allah ya daidaita to haka ake so duk wata mace ta gari ta zama ki zamanto sila da sababi na nutsuwar mijinki sila da sababi na kwanciyar hankalin mijinki zaki dace da yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hadu da radadi da zafi a zuciyarsa yayin da wannan mata ta sanagartacciya mutumiyar kirki Allah ya dauki rayuwarta yace wala gharabata ba abun ba bakon abu bane dan annabi ya yawaita ambatan Khadija da alkaini dan annabi yana nema wa Khadija rahama dan annabi yana tuno Khadija lokaci bayan lokaci ba abun mamaki bane yace fahiya awwalu nafsin zakiyatin saddaqat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fima jaa bihi ar-rabbi ita ce rai ta farko tsarkakakkiya da ta gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da abun da yazo da shi daga gurin ubangijin saboda haka ba abun mamaki bane idan annabi ya yawaita ambatanta kamar yadda muka ambata dazu cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa ummuna aisha Allah madaukakin sarki ya yadda da ita kai annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ma ya ji murya wacce ta yi shige da na Khadija wani farin ciki yake ji a zuciyarsa domin hakan ya faru a hadisin da Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa ummuna aisha Allah ya yadda da ita take ba da labari cewar wata rana suna zaune ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yar uwar Khadija da ake kiranta Hala yar uwa ce ta Khadija uwa ɗaya uba ɗaya suke da Khadija sai ta yi sallama ta ce assalamu alaikum annabi sai ya ji kaman muryar Khadija ka san yar uwa da yar uwa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya zaka ji muryar su iri ɗaya to da Hala ta yi sallama ta ce assalamu alaikum annabi sai ya ji kaman muryar Khadija Aisha ta ce sai na ga annabi ya canja lokaci guda ya shiga farin ciki ya shiga annashuwa yana murna saboda ya ji murya irin muryar Khadija yana cewa Allahumma Hala bintu Khuwailid yana dariya yana murna yana ya Allah ga Hala nan tazo yar Khuwailid ma'ana yar uwar Khadija me yasa annabi farin ciki me yasa annabi murna har yana gaya wa Allah saboda ya ji murya irin muryar matarsa Khadija me yasa saboda matsayin Khadija gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan mata, idan kuna so ku samu kawunan mazajen ku ga sirri, ga lakabi na baku. Irin dabi'ar Khadija nan, wallahi duk macen da ta siffanta da ita, wallahi ta gama da mijinta. Mijinki ba zai taba kallon wata mata ba, balle ya tunanin zai yi miki kishiya. In kina son mallake mijinki, ga hanya, irin hanyar Khadija. Shi yasa ta mallake manzon Allah, ko ba ta mallake shi ba? Ta mallake manzon Allah dan bai mata kishiya ba, ta koma ga Allah. Ke ma in bacci san kishiya ki ari dabi'a da siffa irin ta Khadija, sai ku zauna da ke da mijinki iyarai da mutuwa. Allah ya datar da mu. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Za mu dasa aya a wannan gabar saboda ƙurewar lokaci. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.